sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A yayin da aka kammala taron kwanaki biyu na demokaradiyya da shugaba Joe Biden ya shirya a jiya Juma'a, kasashen Amurka da Australia, Denmark da kuma Norway sun sanar da wani shiri na lura da safarar kayayyaki zuwa kasashen duniya da kuma takaita yaduwar fasahohin da ake amfani da su wajen keta haƙƙin ɗan adam. Mun mayar da hankali kan buƙatar ƙarfafa masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da cewa ana amfani da fasaha don ciyar da demokaradiyya gaba, don ɗaukaka mutane ba wai don murƙushe su ba, in ji Biden yayin jawabin rufe taron. Shirin saka ido ga safarar kayayyaki da kare haƙƙin bil'adama na neman magance matsalar gwamnatocin kama karya na yin amfani da ita ba bisa ƙa'ida ba don sa ido da kuma yin kutse cikin hanyoyin sadarwa abokan adawar siyasa da 'yan jaridu da masu fafutuka da kuma tsirarin al'umomi. Waɗanda suka rataba hannu kan yarjejeniyar za su yi aiki don samar da tsarin aikin sa-kai da ƙa'idojin kare haƙƙin ɗan adam don jagorantar manufofi da bayar da lasisin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje, a cewar fadar White House. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na Liverpool domin gana da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyarar da zai kai kasashen Indonesia da Malaysia da Thailand daga ranar 9 zuwa 17 ga watan nan na Disamba. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a, gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai. Rukunin kasashen bakwai ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka sansu da suna G7. Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministan harkokin wajen Jamus Alina Babak, yar siyasa daga jam'iyyar Greens mai rajin kare muhalli. Tafiyar Blinken wani bangare ne na kokarin Amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da ƙungiyar Asian, yayin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke da niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na Indo-Pacific a farkon shekarar 2022. Babban jami'in diplomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya faɗa jiya Juma'a cewa rikicin siyasar ƙasar bai ƙare ba duk da yarjejeniyar rabu malafin iko da aka cimma a ranar 21 ga watan Nuwamba tsakanin sojoji da faraministan farar hula da suka sako shiga tsare shi da suka yi da kuma mayar da shi ofis. Volker Fathet, shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, ya ce yarjejeniyar na fuskantar babbar adawa daga wani bangare na masu ruwa da tsaki na Sudan da suka haɗa da jam'iyyu da ƙungiyoyi a cikin dakarun 'yanci da canji da kwamitocin adawa da ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyin mata. Yana nufin wasu ƙungiyoyi masu rajin kare demokaradiyya. Ya ci gaba da cewa ya gana da waɗannan da sauran masu ruwa da tsaki. Mutane da yawa suna jin cewa juyin mulkin cin amana ne, kuma yanzu sun yi watsi da duk wata tattaunawa ko haɗin gwiwa da sojojin. Sojojin Sudan sun kwace mulki ne a ranar 25 ga watan Oktoba, inda suka kame jami'ai da dama a gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ciki har da Firaminista Abdalla Hamdok. Rundunar sojin ta ce juyin mulkin ya zama wajibi domin tabbatar da zaman lafiyar Sudan a yayin da ake gwabza faɗa tsakanin sojoji da 'yan jam'iyyun farar hula a majalisar mai mulkin ƙasar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamiti mai zaman kansa wanda ba na hukuma ba na lauyoyin Birtaniya da malamai da 'yan kasuwa
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adon tafiya. Da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe, za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu waiwayi jihar Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni ya mana ƙarin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan 'yan bindiga daɗi miliyoyin kuɗaɗe don ɗaiɗai su zauna lafiya.
Yana da gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji. Kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman wanda ka sani cewa har sun ga su mara kuɗi ne sauran badawa su tudun wada, ga sunan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga sunan su Tsauna, Tagirke, Allakiru 3,500,000 an kace su bada, har sun bada 2,900,000 an bada, shede nake na tabbata. Dogon Marke 2,200,000 an kace su bada, da 200,000 kuma sun bada, da Kwaro 100,000 kuma sun bada, Adamawa sun riga sun bada. Kai tsaye sun ka zo ranar da an kace a bada kuɗin nan, kwanakin da sun ka bada in ba a bada ba su zo sun zo. Yanzu daga cikin garuruwan nan da nake hada maka, yanzu misali in ka zo Kadiba cewa irin su jinjiraje da dare, ai da sun ka ta amsa kuɗi da ba su bada kuɗin da an ka ada musu ba, an kashe mutum biyu gare 4,000,000 an kace su bada jinjira, da sun ka ta heje ba su samu kuɗin ba, mutum biyu sun kashe. Sannan sun ta irin su Atallawa sun zo har sun ba su kuɗi su ma. 400,000 payment din su wanda su bada. Garin Kwatsal wanda na riga na hada muku tsohon lokaci 4,000,000 an kada musu, sun bada 2,000,000. Walƙiya Sabuwa sun aza mata 1,000,000 guda, Walƙiya Tsohuwa sun aza mata 300,000. Katuma 600,000 ha an biya wannan kuɗin na Katuma. Garin Katuma an biya. Ni dai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani, kuma idan mutum zai karyata mu zai faɗi dalilin ƙarya, billahi lazi ko mu je kotu da shi in bai dalili. Saboda duk abin da zamu hade shi ne daga mutanen mu, abin da ya faru da mun ka sani tsakanin mu da Allah. Kamar yadda na saba hadi, ina hada muku muna hadi ne domin gwamnati ta dauki mataki abin nan, a hada musu cewa gwamnati ke ciki. Sannan baran nan ho hada mutanen su kai, duk garin da mun ka zo mun ka ada muku haraji, mun ka ce za mu zo rana kaza, akwai radda ba mu zo ba, suke sun hasa zuwa. Sannan akwai wanda zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko sojoji ce tunda za mu zo a zo a hana mu, haka suka hada makayanan. Da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da yan bindiga ka ajewa.
Yanzu wannan lista ka bamu ko kuma sunayen garuruwan da kace sun kai guda 50 da wani abu?
Ba sun kai ba guda 52 ne ga suna ganuna.
Kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka?
Ana hada maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu. Sati biyun ga duk garuruwan da suka hada, tunda sun gano duk garuruwan da mun kalli su ha gaba ɗaya, babu inda za ka ga suka samu saniya guda. Ko ya kora go wanda za a sata babu shi. Sannan in dokan mutane kona babu, da haka sun dawo tun da dai dole sai kun rayu cikin wannan garin, to sai ku biya haraji ku zamana, in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari. Akan ba su samu kuɗi ba, ka tambaya ka ji sun ta idan karma jiya da dare, banda sun zo a jinjira sun ta idan karma jiya, ya aka yi kai jiya da daddare, jiya da ran jiya a gen, kuma sun ka tai garin magirar kwari, sun kai rufin mata mala idi shina nan cikin garin Magira, duk kowa da take garin babu wanda sai zo ya taimaka mata. So wannan muna haɗi ne domin a zo a yi gyara, muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki.
Amma mun ji kwamishinan 'yan sandan Sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai.
Ke ai kwamishinan 'yan sandan shi ke labari, wannan labari yake haɗi. Ni ba SA nake ba, da ministan police affairs na Najeriya. Abin da nake haɗi ni kankara, ba ina haɗi bane dan taimaka ma security. Kuma haɗin da muka yi tun da haɗi na muka yi dan duniya ta sani, dan shugabanni su ƙara sani, ai shi yasa muke haɗi. A zo a gyara, in an gyara gobe za ka ji mu mai magana. Shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin hukumar shi sami ne, mun taba cewa ba mu da wuta, ba ita ce faruwar shi din mu ba, ko abin da muka ba hankali. Tsaro ne gaba gare mu, shi yasa muke magana tsaro Bello. kajibinci ga abin da ake muna.
So, Honorable Idris Muhammad Gorbir, bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto. Kamar wani ci gaba aka samu in har da akwai ci gaban ki?
Ci ba da aka samu. Kamin wanga lokaci da system din mu yadda tsari yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jama'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka gada masu heta in sun ka tai kojin su an ka yi inda za a yi banna da za a dauki dabbobin mutane 100 ko 100 kaza a rage kila dauki 50 ko 30 da sauransu su cire misali saboda suna ji kila ko jama'an tsaro da su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane heye da 50 ko 20 misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk his muhimmanci idan an ji labari an ce yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana hada mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya boye wasu su yi gajeji wasu su hayi sama wasu su yi cikin dakuna su kokule su boye misali sai wanda Allah ya sa kaddarar a kashe shi ta kama da shi a kashe shi to yanzu da an ka dauke network hada miri tun da an ka dauke network duk garin suka san zuwa su kai kuma duk abin su su yi sannan kuɗi da aka badawa na haka aka dauka kudi suke a zori kaza estes ko kuma su hawo machine su taho ai daga cikin da commissioner ke magana cikin maganganun mun ka tattauna da shi a yau din nan da dare yau Lahadi ai mun yi magana akan cewa a waɗannan mutane mutanen gari na kila suka amsa kudi ko suka amsa kudi su kai da sunan bandit don su shata nace ba gaskiya bane bare ka hawo machine da kansu su taho cikin kananan duk daukan zaman birni su aja machine din su ko 10 ko 15 ko 20 su zamna su sa a cross ko a mushe ana gina masu su ce magana alƙawarin da aka yi na kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abinda a gare kun ka tara a amsa a ce shi za a ba da cikin ku wata rana in ko ba ku da shi a samu wulaƙanci ko a nemi ainihin mutanen da a da muhimmanci a ɗauka a tare da su ƙauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo to mu mutum da haɗa ma da muka sani.
To jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin Dakarun Najeriya wanda shi ma ɗan nan jihar Sokoto ne ya ba da umarnin a kafa wasu sansanonin soji a yankin Goranyo domin tunkara wannan matsala gadan-gadan. A yanzu hanzu me yake ciki ne?
Tun da gaggaren iyaka inda an ka ce welcome to Sabon Birni daga Goranyo har zuwa cikin garin Sabon Birni kilomita 53 ko da Gadbare in ga maka wannan magana. Ba dan sanda ba ko dan bulala ba hagani bile soja sai in ka shiga cikin garin Sabon Birni. Dukkan inda aka kai babu ko guda. Ko dan bulala ko dan geza ba hagani bile dan sanda har ka shiga cikin garin Sabon Birni sai in ka zo cikin garin Sabon Birni sana ga kaga yan sanda su ko soji amma duk wanda ka dauka da hili suke kuma to sadda wannan abai hwaru ka hada min wani dan sanda ko wani na tashi ta tai patrol yazo ci yawo aiki kaza dawo waɗanda awo kyalle sun ci ba da labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mu shahudi idan zaka je yaki waɗanda zaka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abinda zaka yi wannan wuri sannan abinda akai kuma su kamata a tambaya dan mu hadi mu ci awo lalle abu kaza ana yi na ga ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ce a kamin abinci in ci ni zan fada maka lalle ba na gode an kama abinci in ko ba kama abinci ka ce ka aiko an kama abincin nan zan fada ma ni ba ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga hudin kariya don me zamu dinga hudin gaskiya dole mu hudin gaskiya domin gwamnati ta san girman na nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk local government ɗin Sabon Birni in ka cire mun garin Sabon Birni babu wani gari wanda ya karhe yan bindiga kuma babu wani gari inda ba karshe control ɗin yan bindiga yake ba kuma duk garuruwan da za a liso a sami local government na rantsa da ubangiji ba kawai cika liso a nan gari biyu ko uku kila irin su lajin inda sun jajirce suna tsare kansu yan banga adan da sauran wurare amma a fatfuran irin wannan duk garin da ka sani banda garin Sabon Birni cikin gari karamar hukumar ta kai karhin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandits.
Honorable yanzu wani hali mutanen Sabon Birni ke ciki ne ganin dayawan su sun wato bar gidajen su suna nan wurare da dama ciki har da kasar Niger.
Wulakanci ba garin Sabon Birni ba ko cikin garin Sokoto akwai yan Sabon Birni wanda ka bara akwai gari guda gida guda sorry kina nan in ka shiga cikin Sokoto a gidajen yan majalisun tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsamaye ne kuma ba abinda suke ciki wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda suka samu wallale banda mutanen mu wanda kajiya ku su wanda sun ka tahi Niger da sauran su dan ruwa ba magana Niger akai ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum 10,000 ba ko 20 wai mutum 100 ne wannan magana ba za ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai nan gidan rumzi inda sun ka tsaya mutum nan a dakwai nan dan gudu hijira me yasa ba su tahi share kwali ba me yasa ba su tahi dogon daji ba dan daji ba duk wadanga wurare wurare na inda yan gudu hijira mu suke ya saban binni kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawa ba su dawo gare saban binni ba sun ka saki komawa ta Niger sun ka wuce sun ka dawo ta Lela sun ka tai a cikin gare saban binni da ka magana da kai dan gudu hijira na dakwai ko yan jarida ku zaki taimaka musu gaskiya ku dinga zo kuna dauko hotuna kuna gudu muna
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma wakilin mu na Sokoto Muhammad Nasir Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku akan wannan shiri mai farin jini wanda aka yi masuna da dangari shiri ne na sashin Hausa na muryan Amurka tare da hadin gwiwan Alpha Radio mita 104.9 a birnin Kumashi kasan Ghana yau kan wannan shiri mu yi tattake zuwa garin Obuasi gari ne da ake samun ta cikin Ashanti region a kasan Ghana in ka shigo kasan Ghana wannan gari na Obuasi gari ne ta shahara cikin aikin zinariya wanda duk kowane matashi ko mazauni a cikin kasan Ghana yana fariya ya samu kansa cikin wannan gari in ka fita daga Kumashi zuwa Obuasi zaka samu akalla mita 59 sa'annan kuma mazauna cikin wannan gari na Obuasi akalla sun kai 175 ke zama cikin wannan gari na Obuasi kan haka muka yi tattaki muka shigo zongon Obuasi inda muka samu wazirin Obuasi Alhaji Ahmed Rufai inda muka tattauna da shi ya ba mu tahirin wannan gari mai albarka na Obuasi a takeice
sunana Ahmed Rufai Ibrahim wazirin Obuasi
akalla wani shekara aka hasasa zungun Obuasi
takeice zan ce zungun Obuasi an 300 zuwa 400 aka fa Obuasi zungun Obuasi zan ce
to suwa suka hasasa wannan zungun Obuasi
zungun Obuasi kakanninmu Hausa ba su kafa zangon Obuasi da kuma Wangarawa saboda kasan nan wurin aiki ne na Bature wato aikin mines na zinariya saboda shaka ya sa kabilu da yawa sun zo na amma ainihin wanda suka fa zangon sosai su ne Hausawa da kuma Wangarawa amma kakanninmu zuwa suka yi waɗansu sun zo da aikin malantaka waɗansu sun zo da kasuwanci wayansu ko sun zo ne saboda wanga aiki to suka kafuna gaskiya suka zo kuma an karbe su hannu biyu aka ba su wuri can bisa nake ga maka zango dan shi a takaici dai abin da zan ga maki wa'ansu sun zo kasuwanci wa'ansu kuma sun zo addini su yaɗa da addini wasu kuma sun zo saboda aikin nan na hakan zinariya
to zakai ka ba mu tayiri zongon buwasi a takaici
to mallam auri zongon buwasi dai gaskiya mun tashi koko mun ji labari zangon basi an yi manya da yawa an yi manyan sarakuna da yawa tun daga kakanmu Malam Husaini har ya zo kan babanmu Alhaji Ibrahim sarkin zango wannan dai mun tashi mun gane shi bayan shi aka samu sarki Alhaji Sharubutu Abdullahi Sharubutu bayan shi kuma aka samu wanda ke kai yanzu na sarauta Alhaji Jibrin Ibrahim sarakunan zango kenan da tsofa da muka abun ga aka asa zango
na'am to she wani aiki aka san ku da shi a cikin zangon buwasi
mana auri gaskiya buwasi kamar da ka sani ko na gaya maka yawanci an zo garin gane saboda aikin zinariya saboda shi yawancin aikin ga da aka kafa ainihin aikin da aka kafa buwasi mutanen zango suka kafa aikin nan mutanen mu ne ke shiga rame wangarawa mosawa kadodi da sauransu saboda shi gaskiya abinda aka san mu da shi kenan sai dai zuwa dare na yi gari na wayewa dare na yi gari na waya idan na godewa aka fara koyon sana'a daban-daban amma ainihin aikin garinga shine aikin zinariya
to wala buwas bambanta tsakanin buwasi da sauran garukan Ashanti reje
Abdullahi abin da ya bambanta ne shine kaga buwasi sai a ce bai kai kuma shi girma ba amma in za a yi akalla injabancin mutanen da ke buwasi akwai yaba in ka duba girman garin ka kamanta da mutanen da ke cikin garin saboda aikin nan ya barin buwasi ya cika kware akwai mutane kuma kowane lokaci saboda aikin nan na rami na zinariya kullun za ka ga mutane kaman kowane cikin dan wadata gaskiya saboda aikin nan
to wana bude zan muku kalubale yake cin muku tuwa koriya cikin zangon buwasi
mallam buwasi ne gaskiya zango abin da ke damun mu kwarai tun asali shine ka san zangon buwasi kan tudu yake bisa tudu haka ba zango batun ruwa batun hanyar titi batun wurin bayan gari duka sai mutum ya gangaro kasa sa'an nan ya sanne kuma bisa har yau ba inda mota ke zuwa kai zangon buwasi zaka ji wani gari mota tudu ya fi na buwasi amma mota na zo har kofin gidan mutane
na'am to suna obuwasi nan zaka ka ba mu manin shi
obuwasi magana asanti ne wato wai karkashin dutsi obuwo dutsi kenan to shi yasa ake cewa obuwasi wai karkashin dutsi ma'anar shi kenan magana asanti ne obuwasi karkashin dutsi kuma Dukkan Asanti kasan Asanti region garin gabasi Adansi inda aka fara gina gida sosai kenan yasa ake shima Adansi Adansi mai
to wani take aka san zungun buwasi da shi
buwasi da kakanni ana cewa wai garin daka ba gari haka suke cewa lakabin da ake cewa buwasi kenan wai buwasi garin daka ba gari daka mai shine zinariya na dauko ana dakawa ne amma kaga ba gari masara bane shi sai ake cewa lakabi ana cewa basu garin da ka ba gari
to jama'a masu sauraro tattaunawa kenan da muka yi tare da wazirin zungun obuwasi Alhaji Ahmed Rufai Ibrahim kan wannan shiri mai farin jini da aka yi masuna da dan gari ni ne naku Audu Zaid Alfa Radio Kumashi Ghana
madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.